akwai tsohon masallaci din inda aka ce yawanci dukkan annabawan Allah a nan suka rinka zama lokacin in suka zo hajjin Mina, in suka zo hajji Amina. To a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya zauna, shine Masjidul Khair. Aka ce in ka shiga cikin Masjidul Khair ka je al'amudi da yake a gaban masallacin, idan in ka wuce al'amudin ka biyo ka duba ka gani, in ka ga wani tsoho wanda kana ganin sa za ka ga alamar tsoron Allah, to shine Safwan ibn Sulaym. Yace da ya shiga masallacin bai tambayi kowa ba, sai ko yaga yanda aka sifanta masa, sai ga wani tsoho yana ganin sa yace wannan mutum mai tsoron Allah ne, sai ya je ya zauna wajen sai yace kai ne Safwan ibn Sulaym, yace eh shine. Yace to dama kai nake so in zo in samu. Wata ran yana cikin masallaci na Madina Safwan ibn Sulaym, lokacin sarkin musulmi na wannan zamani Sulaiman ibn Abdul Malik ibn Marwan ya zo, lokacin Umar ibn Abdul Aziz shine gwamna, yana saurayi Umar ibn Abdul Aziz shine gwamna a Madina, gwamnan Banu Umayya, amirul mu'minin a lokacin nan kuma Sulaiman ibn Abdul Malik ne. Da ya zo aka bude masa a ɗakin Aisha ya yi ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abu Bakar da Umar, sai ya fito ya hau kan minbari, yana fitowa sai ya ga wani tsoho a cikin sahu, yana ganin sai ya ga alamar tsoron Allah tare da shi, sai ya tambayi Umar ibn Abdul Aziz wane ne wannan, sai ya ce ai wannan Safwan ibn Sulaym kenan, sai ya ce ina ganin da alamar mutumin kirki ne mai tsoron Allah, ya ce ai haka yake, sai ya ce to sai ya kira wani yaransa ya ce a kawo jaka mai dinari 500 a ciki, da yake jakunkunan hawa-hawa ne, jaka za a kawo mai dinari 500, dinari 500 an san dinari 500 abin nan misabin zakka sau 25 kenan, ko shine dinari 20 shine misabin zakka, 500 ya zama to misabi sau 25 kenan, daga 150 sau 25, masu lissafi sai su lissafi su gani. Sai ya ce a kawo mata wannan, aka kawo mata, sai ya ce mahajimin nata kaga wancan tsohon ka je ka bar shi, shikenan sai ya je taitar da shi yana sallah, sai ya zauna a gefensa sai da idar da sallah, sannan sai ya ce ga wannan amirul muminin ne ya baka, ya ce a ɗan yi amfani da shi wajen biyan buƙatar iyali, sai ce a abin nan ka tabbatar ya aka yi ka san ni ne, ai ba ni ba ne, sai ce a ai kai ne ba, kai ne Safwan ibn Sulaym ba, ya ce ni ne Safwan ibn Sulaym, ya ce to ai kai aka ce in kawo ma, ya ce eh to tuje sai ka sake tabbatarwa, sannan ka dawo. Ya tafi zai je ya sake tabbatarwa, kafin ya zo sai ya ɗauki faɗansa ya fita daga masallacin. Bai sake fitowa ya zo masallaci ba, sai da ya ji an ce amirul muminin ya baggara, sai da ya ce amirul muminin ya baggara, ga dimu ko nan wajen yanzu mu da ibadar ma za a rinka ta sanni wajen masu mulki, a je da dogon carbi a ɗauka cewa ai dogon carbin shine amanar cewa wannan salihi ne, eh da katar rawani domin a ba ma abinan domin a ba ma mutum na irori. Amma shi wannan ta zo masa har wajensa ba nema ya yi ba, irin wannan kyautar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan irin wannan dukiya ta zo maka baka yi kwaɗayi ba baka yi tambaya ba ka karba, domin arzikin Allah ne, arzikinka ne Allah ya kawo maka. Amma su saboda tsananin gudun duniya da wara'u haka suka rayu. Yana da cikin salihan bayan Allah malami Imam Malik ne, an Sa'id ibn Salama wannan waɗansu sun ce min Ali bin al-Azraq, waɗansu malaman hadisi suka ce ba su san shi ba, don haka ne ma waɗansu suka ce wannan hadisin bai inganta ba, tunda ba a san shi, in mutum ba a san shi ba da adalci da rashin adalci malaman hadisi ba sa kafan hadisin sa, kamar hadisi ne wanda Imam Malik ya ruwaito, kuma mutumin da aka ce kamar Safwan ibn Sulaym zai yi riwaya daga wajensa yafi karfin a ce masa majhul ba a san shi ba. To kuma sai aka samu, an samu daga cikin waɗansu marwayata hadisi ɗin an samu waɗansu wanda suke riwaya daga gare shi, saboda haka jahalar da ake gudu cewa akwai wanda ba a san shi ba a cikin hadisin, wannan illar ta kauce. An al-Mughira bin Abi Burda, daga Mughira bin Abi Burda wa huwa min bani Abdul Dar, shi ma wannan Imam An-Nasa'i ya wasaka shi yake tsaka ne a mutacce wajen riwayar hadisi, annahu sami'a Abu Huraira, ya ji Abu Huraira yana cewa wannan lafzar riwayar nan ta Imam Malik ta goge rigima akan wannan hadisin mai yawa, don waɗansu da suka rawaito hadisin sai aka ce daga Mughira bin Abi Burda an abi Huraira, amma aka ce wannan riwayar ba ta da inganci, saboda haka duk sauran kuma sai suka rawaito an abi huraira ba sai samiya abu huraira ba saboda haka sai aka ce shi mughira dinnan bai ji hadisin daga wajen abu huraira ba ya ji hadisin daga wajen mahaifinsa ne mahaifin nasa kuma ba a san shi ba kuma wadansu sun ce ba daga wajen mahaifinsa bane ana ta dabur-dabur akan ya ji ko bai ji hadisin ba to riwayar imam malik sai ta bayyana cewa ya ji hadisin daga wajen tunda gashi ya ce annahu abu huraira ya ji abu huraira yana cewa جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونمكن يزوج من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي يا رسول الله يا من زن الله انا نركب البحر منا حواتيكو منا شغاتيكو واتو منا اوكن كولكو لكو جرجن روا مشغاتيكو نمبا بيان ونمكن يجي ونن تنبير با اما وطن سروايو يسنشي ونن يدعكي تمس عبد الله المدلجي شين يزو كمات درسوني سنا فتاوى يسو a cikin teku ba a kogi ba su hau kwale-kwale ko jirgin ruwa domin kamun kifi wa nahmilu ma'ana al-qalila min al-ma kuma muna daukar ruwa kadan wanda yake na dadi wanda zamu rinka sha fa in tawabba'na bihi atishna idan muka yi alwala da wannan ruwan sai kishirwa ta kashe mu sai kishirwa ta kama mu har ta kashe mu afana tawabba'u min ma'il bahr afana tawabba'u bihi ما يعلول هذا الشيء به أي من ماء البحر كمان دوت رواية تخيلها أفنى توضأ من ماء البحر ذاني إيه الولاء دروان كيفو تندى لو وجن سوسن شوى سنسابة درو الولاء دروان داجي وكما انسكت دروان كيفو يندي كثن شي رواني واندي كي مي زرقي مي طنن زرقي دا جشري جشري to wannan tantanon nasu bai canza daga tabi'ar ruwa yanda aka san shi shine sai ya sanya su cike tsammanin cewar ai ba zai yi su alwala da ruwan teku ba kuma domin Allah madaukakin sarki ya ce musu ruwa mai tsarki shine wanda aka saukar daga sama shi kuma ruwan teku ba shine yana daga cikin da wannan sifa ko ko sifar tsarki da tsarkakewa sifa ce ta ruwan sama kawai duk dai wannan dalili ne da yasa suka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tambaya فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته شيرو وانتكو شيني وانديكي هو الطهور ماؤه روان سمي تركيني مي تركيوا الطهور صيغة المبالغة شي دغ طهورا اذا ابي تركي اكتي مس طهور شيني وانديكي يدي سامتك يدي سامتك وجن تركي يتار صفه جي طاهر في نفسه مطهر لغيره شيء كان كنس من تركيني سنة وكما من تركيني ولمتني شيء دوان دي دان ذاك رواك روا ما لم يتم كسا شكا شيء أكو أقول وانا وان دي كني إسامة كاوة جان تركي شيء من تركيني كو من تركيوا أقول وان دي كشيء من تركيني أكن كنس أما بايا تركيني ولمتني كمر كمر روان تاري an san ruwan tsari yayi ko wannan wanda idan an jika gero sannan in aka kwararar da geron kafin aje a nika shi wannan ruwan zaka ji dan dandano wannan ruwan ba tsahur bane amma tsahir ne tunda abin da yajinkita ta hanyar sa masa wannan dandano abin wanda yake ne tsarki amma ba zai tsarkake wani sa tunda ya fita daga sifar sa na ruwa shi yasa ma ake ce masa ruwan tsari shi ruwa al-mutlaq shine wanda kawai za a ce masa ruwa ba za ka ce ruwan koko ba ko ruwan farau-farau ko ruwan turare ko ruwan aure ko ruwan zabib a ruwa kawai sai dai ka sifanta shi da sifarsa wanda take ba ta fitar da shi da kasancewar sa ruwa ko ka ce ruwan sama ko ruwan rijiya ko ruwan famfo ko ruwan kogi ko ruwan teku amma in dai ka siffar inda ka dangana shi da wani abu wanda yake tasiri a kansa in mai tsarki ne to ya zamanto tsahir kenan ba tsahur ba in kuma najasa ne ya zamanto najis ne najasa sauran kayan kashi uku kenan na ruwa to na farko dinnan shi ne wanda ya zo a cikin alkur'ani shi ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa anzalna minas sama'i ma'an tahura mun saukar da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa daga sama to tambayar wannan sahabi da ya yi a kan ruwan teku ne shi ma yana da wannan sifar za a iya yin alwala da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce huwa tsahuru ma'u shi ne mai tsarki mai tsarkakewa alhillu maitatuhu kuma mushen da ya mutu a cikinsa wato wanda yake rayuwa a cikin ruwa a cikin teku in ya mutu ya zama mushe shi ma halal ne a ciki. To amma nan ai mutumin bai tambayi kan hukuncin mushe ba, bai tambayi kan hukuncin dabbobin da ke cikin ruwa ba, amma jawabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo har da wannan. To aka ce wannan ya nuna hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma abin da ya kamata malamai su lura da shi kenan wajen fatawa, cewa idan mutum bai tambayi abu ba amma saninsa yana da fa'ida gare shi, yana da amfani gare shi, to a sanar da shi, a ba shi jawabi sama da abin da ya tambaya. Shi ya yi tambaya ne kawai a kan alwalar ruwan teku, sai aka ce masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce masa ba na'am, inda ya ce masa na'am kaji ya amsa masa tambayarsa, wato kamar za ku iya yin alwalar ruwan teku. To amma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am, tayu sai ya dauka cewa wannan rukhsa ce su kawai aka yi na, saboda sun kasance, saboda haka sai a ce sai wanda ya kasance a cikin hali irin nasu, wanda yake ruwansa ba shi da yawa, wanda idan ya sha ba zai ishe shi alwala ba, saboda haka sai ya ajiye shi domin ya sha, alwala kuma zai iya yi da ruwan teku, amma in yana da wadataccen ruwa ba zai yi ba, wannan zai iya daukan haka. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai bai yi jawabi da na'am ba, sai yake sai yi jawabi da hukunci tabbatacce, shi ne cewa shi ruwan teku din nan mai tsarki ne, mai tsarkakewa, saboda haka ko a halin larura ko ba a halin larura ba, ko a halin rashin ruwa na daɗi ko a halin samun wadataccen ruwan daɗi, za a iya yin alwala da ruwan teku. Kuma sannan don kar ma ya sake wata tambayar ta biyu ya ce to amma kuma wata ƙila tun da mun fita su, mun fita farautar kifaye, mun fita yin su, idan guzurinmu da muka ɗauka abincinmu ya ƙare muna cikin tsakiyar teku, yaya za mu? Sai ce alhillu mai tasu, idan kuka samu kifi a cikinsa wanda yake matacce sai ku ci. Wannan ya nuna mana hukunci kan cewa dukkan dabbar da take rayuwa a cikin ruwa ya halatta halacce da nassin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma haka ma manzon Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin Qur'ani, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum, an halatta muku a saydul bahr, wato namun daji, wato dabbobin da ke cikin teku, kun kuka kama su, wa ta'amuhu da kuma abincin da ke cikin sa, wato duk abin da yake rayuwa. An fassara cewa abin nan, abin da ake nufi da ta'amul bahr shine wanda teku ya janye jiki ya bashi har ya mutu, wato irin idan ya tashi an san yadda teku yake ambaliya, ya dago wani abu sannan ya ja baya a waɗansu dararen, sai ya janye ƙasa. To wani lokaci wata dabbar idan ya fito da ita, ya zamanto kan cewa kafin ya riga ta komawa ta yi raunin ko kuma bacci ya ɗauke ta, sai ta mutu a gefen teku. To shi ma wannan dabbar da aka samu, wannan mushin da aka samu, shi ma halal ne. Ko kuma ma a cikin tekun ya zamanto kan cewar kifayen sun mutu, in suka mutu ko dabbobin ko ma menene a cikin tekun ya halatta. Kowace iri ce ko dabbar in dai a cikin ruwa take. An tambayi Imam Malik, aka ce masa to al-khinzir da kareba na cikin ruwa shi ma za a ci? Sai ya ce kuna cewa al-khinzir da kareba, yace shi dai duk wani abu na ruwa za a ci, amma kun ce al-khinzir da kareba, ni ban da karfin gwiwar da zan ce al-khinzir ya halatta gare ni. To amma na ruwa ne, as-sahih tunda na ruwa ne ya halatta a ci. Irin dorunan ruwa din nan, karka irin mai dorunan ruwa ne kama da al-khinzir a bayan kasa, rhinoceros ya halatta ita ma a ci, duk da yake tana kama da al-khinzir a bayan kasa, amma tunda a cikin ruwa take ya halatta a ci. Haka kare na bayan kasa ba a ci, amma in na ruwa ne za a ci. Kuma sawa'un an kashe a ciki ko kuma kamar yadda muka ce ruwa ya ja baya ya bar shi a waje har ya mutu, ya haɗu sahabbai, akwai kissar sahabbai da wannan kifin al'ambar da suka ci, wanda suka zo a gefen tekun Maliya kusa da Jidda, suka same shi katon kifi, watakila yar karamar whale ce, irin wannan katuwar abin da katon kifin mai kama da jirgin ruwa. Domin cewa suka yi da suka samu wannan bayan sunci sun yi kwanaki suna ci, sannan suka yi guzurinsu har zuwa Madina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya ci daga ciki, wato a haƙarƙarinsa, ko da ke ba za a ce haƙarƙari ba, ƙayarsa kenan za a ce, guda biyu da aka kama wadda take rufe masa abin nan, wadda take daidai wajen ƙirjinsa, da aka tsaida shi mutum sai mutum ya hau kan raƙumi ya bi ta ciki. Saura ta ga ba ƙaramin abu ba ne. Duk wanda ya san yake jin labarin whale, wannan ba san alhut shi ne, dai alhut katin kifi wanda yake haɗiye mutane irin wanda ya haɗiye annabi Yunus. In dai ya karanta hadisin zai ɗauka cewa ai wannan abin da suka samu kenan, whale suka samu. Saboda kike za ka iya sifantawa da cewa haƙarƙarinta kawai har mutum zai iya hawa kan raƙumi ya bi ta cikinsa. To shi suka samu suka ci. Wanda wannan ya zamanto hujja akan cewar ba wai sai abinda aka yi su aka kama shi aka kashe shi a cikin tekun ba, hatta wanda ya fito bayan ƙasa ya mutu kafin ya koma cikin teku din, tunda asalinsa wanda yake na a cikin ruwa, in ya mutu shi ma namansa halal ne, za a ci, baya buƙatar yanka. Kuma wannan ya nuna cewa kifin namun daji da suke cikin teku, suke cikin ruwa, ba sa buƙatar yanka. Kifi yana dare za ta iya jefa shi cikin mai. Za ta iya jefa shi cikin mai, ya halatta. Ba sai ka, tunda ba a yi masa yanka, in ma ka kyale shi da kansa zai mutu. Baya buƙatar yanka, baya buƙatar azzaka. Wannan hadithin ƙa'ida ne da malamai suka ɗauka, waɗansu baya cikin sahihain, yana cikin sunan, amma malamai da dama sun inganta shi. An tambayi Imamu Tirmidhi, ya tambayi Imamu Bukhari kan wannan hadithin, yace hadisi ne wanda yake ingantacce. Kuma wannan ya nuna cewar ruwan teku za a iya alwala da shi, za a iya wankan ibada da shi, kamar yadda yake ake iya yi da ruwan sama. An ruwaito daga waɗansu sahabbai suna cewa yin alwala da ruwan teku makruhi ne, saboda sun ce wai akan teku yana kan a ƙarƙashin ruwan teku nan da ake gani akwai wuta a ƙarƙashinsa, saboda haka idan mutum ya yi alwala da shi kamar ya yi alwala da abin da yake kan azaba ne. To amma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne hujja, babu hujja ga maganar wani in ta saba ma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abinda ya danganci za a samu, in muka kai kitabu Said a cikin wannan littafin, za mu ji ƙarin bayani dangane da abinda ya danganci abinda ya mutu a cikin teku.
حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي حميدة بن قروة عن خالتها صبغة بنت كعب بن مالك وكانت تهت بن أبي قتادة الأنصار صلى الله قال يحيى قال مالك لا بأس به إلا أن يرى على قمح نجاسة.
وأنا حديثي ندعو أولا باب na ruwan alwala, shi ma yana da alaka da irin ruwan da ya cancanta a yi alwala da shi. Imam Malik ya ruwaito hadisin daga malaminsa Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha, wanda tarjamarsa ta gabata gare mu. Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha ɗaya daga cikin manyan malaman Madina, wanda muka ce mahaifinsa Abdullah shi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a daren da aka yi cikinsa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya sa ma mahaifansa albarka a cikin rabon da aka samu a wannan dare. Kissar Abu Talha al-Ansari da mahaifi da matarsa Ummu Sunay da ɗanta ya rasu ta yi haƙuri, ta janyo hankalin mijinta har ya sadu da ita a wannan dare. Sai bayan ya sadu da ita, bayan ya ci abinci ya sadu da ita, ya biya buƙatarsa, sannan ta ce masa ya nemi ladan haƙurin mutuwar ɗansa. to sannan yaje yake sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tilin tabanni tukuna ina cikin halin janaba sannan za ta ga mun batun rasuwar dana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya sa muku albarka a wannan dare to daga cikin albarka shine kuwa da ta tashi haihuwa a fita haifi da ta tura Anas wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa masa dabino ya taula dabino ya sa masa a saman bakin sa ya rinka tsotsa sannan ya sa masa suna Abdullah to albarkacin wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu ƴaƴa har guda 9 a wata riwayar guda 7 dukkanin su suka haddace alqur'ani suka zama manyan malamai daga cikin waɗannan ƴaƴan akwai Ishaq malamin Imam Malik yana daga cikin ƴaƴan Abdullah ibn Abi Talha ya rawaito wannan hadisin an Humaidata binti Abi Ubaida ibn Farwa daga Humaida binti Abi Ubaidata ibn Farwa wannan da a cikin riwayoyin muwaffa shine ya ambace ta da Humaida amma shine ya ambace ta sun ambace ta da Humaida amma shi Yahya Hamida yake ce mata Hamida binti Abi Ubaida ibn Farwa Abi Ubaida shine kunyan mahaifinta amma asali babanta shine wannan Ubaidata bin Rafi Ubaidata ibn Rifa'ata bin Rafi saboda haka Humaida ce binti Ubaida bin Rifa'a bin Rafi shine sunanta waɗansu ce mata Ubaidata binti Abi Ubaida su faɗi mahaifinta da kunyarsa ita ce matar Ishaq saboda haka miji ya ruwaito daga mata mijin shine almajirin matar ita ce malamar kun ga yanda magabata suke da ilimi ba a bar mata ba gidan miji ne fa Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha malamin malamai malamin Imam Malik amma shi kansa yana riwaya daga wajen matarsa to ya matarsa za ta kasance dole ita ma malamar malamai ce amma mu nan wajen kuma mu ba a so ake duk ilimin mace raina mata ake yi gani ake bata isa ba ce a wannan harka ce ta malamai ki shiru kar su shiga ciki to in ta samu sanin me zai ana ta shiga ciki to ni zan ta zama to kallabi tsakanin rauna haka ya kamata al'umma ya kamata ya kasance kuma koyaushe aka koma ga fahimta ta addini sai an samu irin wannan a zamanin shehu Usman ƴaƴansa mata irin sunana Asma'u malamai ne malamai ne ta kasance tana ba da ilimi mutane maza manyan malamai suna zuwa soro suna daukan karatu daga cikin soro na cikin gida tana karatu ana daukan ilimi kamar yadda Aisha radiyallahu anha ta kasance tana ba da ilimi ga sahabbai da tabi'ai to ita ma wannan Humaida tabi'iyya ce ba sahabiya ba ce ita ce matar Ishaq kuma ana ce mata Ummu Yahya saboda Yahya shine ɗansu ɗanta kuma ɗan Ishaq ɗin an khalatiha kabshata binti ka'ab ibn malik daga gwaggwanta wato yar uwar uwarta kabshata binti ka'ab ibn malik ita ma kabsha wannan tabi'iyya ce amma ubanta sahabi ne ka'ab ibn malik wanda kissar uhud ta sai kissar tabuk ta same shi wanda yana daga cikin guda ukun da suka kisa fiya bayan ba su da wani uzuri wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a kaurace musu Ka'ab ibn Malik wa kanat Sahat ibn Abi Qatada al-Ansari tana karkashin wato matar ibn Abi Qatada Abdullah ibn Abi Qatada shi ma wannan ɗaya daga cikin malamai ne tabi'ai Abdullah ibn Abi Qatada al-Ansari to matarsa ce matar dan Abu Qatada ce ita kabsha ta ruwaito annaha akhbarata tabama Humaida ko Humaida labari anna Abu Qatada cewa Abu Qatada al-Harith ibn Rabi'i sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa farisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi yaqin Badr ba amma ya ji yaqin Uhud da sauran yaƙoƙi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran yaƙoƙi bayan Badr ya rasu a shekara ta 52 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin mutanen Ansar dakhala alaiha anna baqata da dakhala alaiha yazo mata yazo gidanta wannan ya nuna cewa kinan suruki ya ziyarci matar ɗansa wato uba ya ziyarci gidan ɗansa kuma har surukarsa matar ɗan ta tashi tai masa hidima fa saka badlahu wudu'an sai ta zuba masa alwala tai masa hidima to haka ya kamata abin nan mace kamar yadda za ta yi mijinta hidima haka ya kamata ta yi ma iyayenta ta yi ma surukanta ta yi ma surukinta hidima kaga wannan baban mijinta ne Abu Qatada ya kawo ziyara sai ta tashi tai masa hidimar ta ɗiban masa ruwan alwala ba ta bar shi shi ya je ya je ya kwashi ruwan alwalan da kansa ba ko ya ce zai a bar shi to ga famfo can ta ɗauko ta kawo masa ruwan alwala to wannan aikin da ta yi akwai lada a ciki tunda yana daga cikin sila yana daga cikin silatul rai yana daga cikin sada zumunta yana daga cikin kyautata zamantakewa فجاءت هرة لتشرب منه فيما جتزو جنت شادك تكون ونروا ما جي عند دي أكا أنسان دي ما جي ما جي سنة دي تكون دبو بي وان دي تكون ماسوشين ناما سنة دي تكون أسابو سنة دي تكون دبو بي ماسو فروتا ماسو فيكا وان دي تكون دي حالتا با دي حالتا أشي ما جبا كنت رضعنا صلى الله عليه وسلم آيات الخيبر yace bin harrama akli kulli dinab min al-sib' dikkan wadi dikkan wata dabba mai fika mai fika mai hakorin fika kamar kare kamar zaki kamar damisa kamar mage dukkanin su suna daga ciki suna da fika to bi halatta a ci ba dan haka mage tana daga cikin dabbobi da ba su halatta a ci ba a ci su ba to amma an wannan hadisin ya nuna cewar ya halatta ta shigo cikin gida a rinka harka da ita a cikin gida kamar yadda zai zo a ƙarshe inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa fa asqalaha al-ina'a hatta tashrab sai ya karkata mata ƙwaryar alwalan dan ta sha daga cikin kwalbar daga cikin ƙwaryar ya karkata mata ƙwaryar ita ma jamfa qalat kabsha kabsha sai tace fara'ani anzuru ilayhi sai ya gani ina kallon sa fa qal ata'jabina ya ibnata akhi kina mamaki ne ya dan dan ya yar dan uwana wannan yana daga cikin talaqqufi da kyautatawa sai da kira ta da sunanta ba sai ya ce mata yablata akhi saboda mahaifinta Ka'ab ibn Malik dan uwansa ne na addini Ka'ab ibn Malik shi ma sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka dan uwansa ne a addinance a sahabiyance shi ma sahabi ne kamar shi sai ya ce mata ya yar dan uwana wanda yake a cikin wannan akwai mulaqafa akwai tausasawa ya fi bisa a kira sunanta da tsayi haka don ya nuna kan cewar akwai kusanci tare da ita ba karye yi ba mu yayin inda ake yin kunya tsakanin sirki da sirka ba a ce ma ba za a kira sunanta ba saboda haka amma sai ya kira ta da abin da yake hankalinta zai kwanta na'am qalat fa qultu na'am tace eh kwarai ina mamaki fa qal yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innaha laysat binajas innaha min at-tawafin alaykum aw at-tawafat ita ba najasa bace ba najasa bace ballantana ta mai da ruwan ya zaman to najasa innaha min at-tawafin alaykum wa at-tawafat kina daga cikin ɗan gida kina daga cikin abubuwan gida at-tawaf shine mai hadimi ya tufu alaihim ghilmanun ghildanun mukhalladun yara wanda suke masu dawwama su ne wanda za su rinka ma 'yan aljanna hidima 'yan samari wanda suke 'yan shekara 13-14 din nan su ne wanda za su rinka ma 'yan aljanna hidima ta gani shine ya tufu al-tawaf a nan wajen ba shine an kira shi an yi kinaya da hidimar wato masu hidima a gida da tawafi saboda yawan shige da ficen su tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd haka Allah ya sifanta cewar yara da suke zaune a gida da masu hidima in za su shiga wajen masu gida mai gida fi izini lokacin guda uku ya ayyuhallazina amanu liyasta'dukum alladhina malakat aymanukum والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر كاتين سلع أصبع وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة بمنك شند كتنين بشرانا مثل يترى كائن فيضونا بجشي سيد جيرون وندو سيد كم فيه الرئيقة كو سيد الزن ومن أي لغة يقولوا لكينا ومن بعد صلاة العشاء دباين سلع إشاء wannan a wannan lokacin su kansu ɗan cikin gida kar su shiga wajen masu gida sai sun nemi izini a salatu auratin lakum amma sai Allah ya sifanta su cewa tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd wato kuna shiga da fice su masu yaran masu hidima ne gare ku suna shiga suna fita to nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta maguna da wannan sifa wato su ma kamar haka suke kuna kamar ƴan gida ne da suke zaune tare da ku suke muku hidima bi ma'ana za su shiga su fita a koyaushe suke so saboda haka idan aka ce najasa ne kaga an takura ma al'umma idan aka ce maguna najasa ne akwai takura domin zai zama to cewa kenan koyaushe suka je suka kwanta a jike suka kwanta akan shimfiɗa ko suka kwanta akan tabarma ko akan wajen sallah sai an je an wanke kafin ai sallah da shi to kaga ko akwai takura tunda an ba su izinin su shigo su kuma ba hankali gare su ba in aka ce in aka ce su najasa ne akwai takura a cikin zai zama to akwai takura to kuma addinin musulunci ya zo ya kawo sauki ne ya dauke da dukkan takura ga al'umma saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake inna ha laysat bi najas ba najasa bace saboda a sauƙaƙa ma al'umma su rinka daukan ta saboda kuma Allah ya sanya maguna suna da wannan suna da shiga zuci daga mutum yana zaune mage ta zo ta hau kan cinyarsa ta kwanta shi kuma ya ta shafa ta yana jin daɗin wannan ba za ta ɓata masa ba ko najasa za ta yi ma sai ta je wani waje ta ɓuya can za ta je ta yi najasarta to wannan yana daga cikin sauƙin addinin musulunci da a ce ita wannan magen za ta zama to najasa ce in ta je ta tsoma bakinta a cikin ruwa ba za a iya amfani da wannan ruwan ba da za a takura ma al'umma to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ita ba najasa bace ai ma'ana mai tsarki ce domin me domin tana jikin mu tana damfara da mu ko yace tana tare da mu dan haka ba zai yi a ce an mai tana najasa ba qala malik imam malik yake la ba'sa bihi illa an yura ala fanniha najasa babu laifi ga wannan ruwan wato ruwan da mage ta tsoma bakinta a ciki babu laifi a alwalada shi sai dai idan an ga najasa a bakinta alal misali ta je ta yi dumu-dumu da jini ko kuma aka ga ta je ta kama tsira ta yadda tsiran ta tsoma bakinta a cikin ruwa to a nan wajen sai a hukunci da zahiri amma in ba haka ba za a hukunci da al'asul ne al'asul shi ne najasa wato koyaushe ana aiki da al'asul asalin abin da ya tabbata da asalin shari'a abin da ake da yaƙini da shi yaƙini shi ne cewa tsarkakar kace ba ta da najasa saboda haka ba za ka tashi daga wannan yaƙinin ba ka tafiya zuwa ga wani abu sai ka tafiya zuwa ga kishiyarsa sai in ka samu dalili dalilin shi ne in aka samu al-zahir shi ne zahiri ka ga najasar a bakinta to a nan wajen sai ka tashi daga yaƙini kai aiki da abin da yake shi ne zahiri wani lokaci akwai lokacin da ake kaddamar da zahiri akan asl akwai lokacin da ake kaddamar da zahiri akan asl kamar alal misali idan ka je gidan cin abinci wanda a cikin kofunan ruwansu ana zuba giya a ciki to kaga al'asl in aka kawo maka kofi in ba ka ga wani dalilin najasa ba al'asl shine ka ce wannan ba shi da najasa al'asl yana da tsarki to amma wannan asalin ba za ka yi aiki tare da shi ba anan za ka yi aiki da zahiri saboda galibi kofin mutanen da ba su damu su sha giya a cikinsa ko su sha ruwa a cikinsa ba to ba ka raba shi da cewa an taɓa shan ɗan sha giya a ciki to a nan wajen sai ka yi aiki da zahiri shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da aka tambaye shi a hadisin Abu Sa'alah al-Khashani cewa inna bi ardi ahli kitab wa innahum ya'kuluna al-khinzir wa yashrabuna al-khamr afa na'kulu min aniyatihim suna shan giya kuma suna cin naman khinjir, za mu ci abinci, za mu sha ruwa, mu ci abinci daga cikin kwanukansu da kwanukan shan ruwansu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la ta'kulu fiha illa an la tajidu ghayraha fa'tiluha thumma kulu minha. Kada ku ci a ciki, kada ku ci ko ku sha a ciki sai in kun rasa wani abu. Amma in kun rasa wani abu sai waɗannan to ku wanki sannan ku ci. Kaga an yi amfani da zahir ne, ba a yi amfani da zalib ba. Saboda haka idan ka je gidan cin abinci da ake shan giya, sai ka ce a kawo maka kofin da ba a shan giya a ciki. In aka ce ai mu duk kofunan mu muna iya zuba giya a ciki, to ka ce a je a wanke kofin. Kafin a zuba maka ruwa a ciki sai an wanke kofin, ka gani. Nan wajen za ka yi aiki da zahir, ba za ka yi aiki da asal ba. Kowanne yana zuwa, kuma malamai sun yi bayanin wannan ka'idar a kowace da furo ɗinta. Akwai lokacin da ake aiki da asal, kamar wannan hadisi al-asal ake aiki da shi har sai an ga sabaninsa sai a tafi zuwa ga zahir. Akwai lokacin da ake aiki da zahiri a bar asal, saboda a lokacin nan galibi din ya nuna kan cewar abinda ake gudu na najasa yana nan, yana faruwa kwarai da gaske. To don haka irin waɗannan suwar ɗin suna da kyau mutum ya san su, kuma malamai sun yi bayani a kansu. Al-Imam Suyuti a cikin Al-Ashbah wa Nadhahir, wannan nadhahir ya kawo surori masu yawa nasu. Ka'ida ce wanda yake malaman qawaid al-fiqhiyya suka bayani ta. Wannan hadithin ya nuna a cikin wannan hadithin ya nuna mana cewar ya halatta aikiwan akuya, aikiwan mage, ya halatta ka bar mage a gida ka kiwanta, amma dole a kula da haƙƙinta. Dukkan wani mai rai yana da haƙƙi, wanda idan ka hana shi haƙƙinsa, Allah zai yi masa haƙƙinsa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dakhalat imra'atun an-nar fil hirra ربطتها لا هي تركتها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من حشاش الأرض وتمكتاش جوتا سبو دماجي ما جتي سبو دمشي قد جوتا سبو دمي تاكا مما جتا دوري تاكي كاو متا بنشي تاكي سكن تتجيش رنكا شوك وارنكا وردغا ترنكا شيدا جتشكي سبو راك دليل وانا على مدوك كنسان كيما تأقوبا كما يدكما أكتا موتا ما تاتشي الجنة سبو دكري tazo tana jin mata ce wanda yake kilaki, wanda yanzu ake cewa mata masu zaman kansu a abinda mata ce kilaki, abinda watsattsiyar mace ba taɓa wani aiki ba na alkhairi karuwa dai kenan shi ne. Watakila yanzu ai ma za a kai yara ban san kilaki ba, watakila abinda ake nufi shi ne karuwa. To tana cikin tafiya ƙishirwa ta matsa mata, sai ta zo ta wata rijiya, sai ta zare takalminta almo, irin kamar an san irin takalmin yan kwana-kwanan nan, irin takalmin ruwan ɗin nan. To shi ma irin wannan takalmin ne mata suke sawa a wannan zamani. Sai ta cire wannan takalmin nata, sai ta ɗaure shi da mayafinta, ta zura a cikin rijiyar, ta guga da shi, ta kamfato, ta ɗebo ruwa ta sha. Tana cikin sha sai ga wani kare ya zo, harshensa a waje na tunan laga, ta ce kai wannan karen ni ma irin ƙishirwar da yake tare da ni ita take damunta. Sai ta sake ɗebo ruwan nan ta ba shi ya sha, sai Allah ya gode ma aikin da take, ya gafarta mata dukkan zunubanta, ta shiga aljanna. Yanzu wannan ba ta taɓa wani aikin kirki ba, watsattsiya ce, amma saboda ta kiyaye haƙƙin dabba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ladanta, sannan ko wai a zo a ce musulmi ne za a yi ma burgadi kiyaye haƙƙin dabbobi? Kasan kafirai suna nan sun kafa ƙungiyoyi daban-daban wai masu kula da haƙƙin dabbobi. Wannan ɗan sarauniyar Ingila, Prince Charles, shi ne babban uban wannan ƙungiyar. Idan aka ganka ka shiga Ingila da fatar kada, sai a ɗaure ka, ka nema dabbobi azaba, kana zuwa kana kashe su, kana kama fatunsu. To kaga wannan sun wuce iyaka. Kamar ɗan Indiya ne, wai saboda tsabar tausayin dabba ba za su hau dabbar ba, saboda tsabar tausayi ba wai masu bautar saniya ba. Akwai su irin mazhabar Mahatma Gandhi, komai a yi wato abin nan kar a cuci, kar a wahal da komai, kar a cuce shi, sun manta wa'annan wannan sune suka ka gani sun wuce iyaka wajen sun maida dabbobi din su zamanto wadansu sun ba su wata martaba sama da martabar da Allah ya ba su tunda Allah ya halatta mana ya hore su gare mu yi amfani da su amma mu ba su haƙƙin su kar mu azabtar da su to addinin musulunci kenan bai tafi wancan bangaren ba na kan a tausaya ma dabbobi har ma kar a yi amfani da su kan inda Allah ya halatta a yi amfani da su ba a kuma ɗauki can bangaren tsintsan zuci da mugunta gare su ba a hana su haƙƙin su a rinka azabtar da su kamar yadda waɗansu suke yi su haɗa zakaru faɗa ko su haɗa maguna faɗa suna kallo kawai to tunda suke ma ɗan adam ma haka me ba za su yi ba a sa ƴan kokawa da ƴan dambe suna ta yi kima kansu gina-gina ana ta iho ana jin daɗi kana gani ana nema a halaka mutum wai akan wasa wannan wata irin zuciya ce da take da irin wannan abu to addinin musulunci tsakatsaki ne don haka ba za a gaya ma addinin musulunci tausayin dabbobi ba ga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa tausaya ma dabba hanya ce da Allah zai iya saka a cikin aljanna ba kai wani aikin kirki ba Allah ya gafarta maka idan haka sharadin mutum ya aje mage ko wata dabba shine ya baka abincinta saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane mai rai da yake da hanta akwai sadaka yana da haƙƙi kuma in ka ciyar da shi kamar sadaka kake yi fi kulli dhati kabidin ratibatin sadaqa haka da Allah sallallahu alaihi wasallam yace kowanne abu da yake da wato hanta da yake da rai to akwai sadaka in ka ciyar da shi in ka ba ta ruwa in ka ba mu magenka ruwa in ka ba mu magenka ruwa ka ba ta abinci kamar kana yin sadaka ne Allah madaukakin sarki zai baka lada to wannan ya halatta ya nuna cewa halal ne ai kiwon maguna dan haka kuwa dukkan abin da ya halatta a rike shi a mallake shi ya halatta a yi cinikinsa ya halatta a saye shi ya halatta a sayar da shi don haka zaka iya sayar da mage zaka iya sayan mage ko mutum zai iya yin gona ta maguna ya ta kiwonsu kyawawan maguna wanda ba a samun kamar su ya je ya sayar ya halatta hanya ce ta neman kuɗi to kare ba bai halatta a sai da shi ba amma ya halatta a rike shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana rufsa akan karan da zai yi gadi karan gadin gona ko gadin awaki ko kuma karan farauta su ne karnukan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta mana mai amfani da su amma duk da ya halatta mana mai amfani da su shi nan bai halatta a ci tumulinsa ba bai halatta a ci kudinsa ba ka je ka sai da kare ka je ka siyo abinci ka ciyar da iyalinka bai halatta ba wannan haramun ne kake ci ko ka dauko karnuka ka yi kiwonsu to bai halatta ka ce za ka je ka dauko abin nan ka je ka dauko kare ka hada shi da siyaki ka fitar da irin karnukan ɗan sanda ɗin nan don ka je ka rinka sayar ma da ɗan sanda idan kai wata saboda daga cikin wannan hadisin kuma ya nuna cewa ita mage ba najasa bace dalili ko shine cewa sauran ruwa in ta sha ruwa ta bari abinda ta bari na ruwan da ta sha ta rage wannan ba najasa bane za a iya sha za a iya amfani da shi wajen alwala za a iya amfani da shi wajen wanka amma idan ya zamanto cewar aka ga najasa a bakinta to wannan shine abinda Imam Malik ya faɗa kan cewar a nan wajen sai a tsaya a gani ba wai daga ka ga najasar a bakinta shikenan sai ka ce ruwan ba za a yi amfani da shi ba to nan wajen zai koma wajen khilafin da muka faɗa wancan maganar jumhurin malamai maganar Imam Malik shine cewar idan ruwan ya ɓaci ya jirkita ko a launinsa ko a ɗanɗanonsa ko a warinsa da wannan najasar da take bakinta to shikenan ba za a yi amfani da shi ba amma in bai canza kamarsa ba in yana nan yanda yake bai canza ba sai kai amfani da shi duk da yake ba shi da yawa sauran malamai kuma suka ce a in dai kaɗan ne in dai aka gane najasar to ba za a yi amfani da shi ba amma asahi shine maganar Imam Malik saboda hadisai da suka nuna da suka nuna hukuncin haka amma wannan yana ɗaya daga cikin hujjar da ake bin cewar dukkan halitta masu rai dukkan dabbobi ba najasa bane sai wanda aka bayyana najasarsu da nassin alqur'ani kamar al-khinzir al-khinzir Allah ya ban ya nassi akan cewa innahu rijis cewa shine jata ne dauda ne duk haka Imam Malik ya tafi akan cewa dukkan dabbobi ba na jata bane hatta kare auden Imam Malik ba na jata bane aka ce mai Imam Malik yaya zakai karuwai to hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kare ya sanya bakin sa a cikin ruwa a zubar da ruwan kuma ita kanta ƙwaryar a wanke ta sau bakwai daya daga cikin wankewa sau bakwai din ya zama tu da turbaya to inda ba najasa bane kare dan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a zubar da ruwa to Imam Malik yace a ai ni da gida da ruwayar a zubar da ruwa ba ni da goyo a zubar da ruwa ba amma na ruwaito a wanke kuma wankewar wannan abu ne wanda yake ba ma'qulul ma'na ba wannan ibada ce kawai shi sa aka ce mu wanke da ma aka ce mu wanke din ba a ce sau uku ba sai aka ce sau bakwai wannan shine hujjar Imam Malik dalilin sa ku shine cewar kare an kyale shi ga mutu cikin ɗan gida saboda haka kamar yanda aka ce mage suna daga cikin at-tawafin shi ma na daga cikin at-tawafin kuma kare an kyale shi ya je yin farauta idan ya je ya kamo idan kare ya je ya farauta ya kamo zomo ko kurege idan ya zo kawai zaka ka in zoman ya mutu in dai ka tura karen ka ce bismillah yayin da zaka tura shi karen ya je ya kama zoman har ya kashe shi yana zuwa kawai sai da zomo zaka kace abin ka baka bukatar ka yanka shi kama shi da yayi da bismillah da kai shine yankan ka to kuma ba a ruwaito kan cewar inda karen ya datsa shi ba sai ka wanke da ruwa tunda bakin sa tunda inda najasa ne sai a ce sai ka wanke da ruwa amma ba a ce ka wanke ba sai aka kawai ka yanka abin ka kace wannan shine hujjar Imam Malik saboda haka abin nan ya tafi akan cewa dukkan wata dabba ba najasa bace tahira ce sai dai wannan dalili yazo a cikin alqur'ani shine al-khinzir amma sauran malamai ba su gane Imam Malik wajen kare ba jumhurin malamai sun tafi akan cewa kare ne najasa ne kuma suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta a ajje kare saboda ana buƙatar sa amma saboda duk da ana buƙatar sa akwai karhanci ba a san a ajje shi shi yasa ne ma idan ba da dalili ba bai halatta a ajje shi ba shine dalilin guda uku din da aka ambata in ba wanda wannan dalilin ba za a ajje kare ba in ko mutum ya ajje kare ba da ɗaya daga cikin wa'innan dalilan ba dan ya ajiye shi ya zama to kamar ɗan gida kamar wanda zai rinka shafa shi kamar yadda ake ajiye mage to inda wannan dalilin ne a kulli yaumin dukkan rana za a rinka a cikin ayyukan da yayi sai bayan an je an kai an shigar da aikin sa cikin ledar mala'iku an cike wajen credit din sa to sai kuma a zuciyar wadayan wajen debit sai a zaftare ne da cikin ayyukan sa qirat kullun za a zuƙa rabta ne qirat kashi babba na ladan su za a rinka zaftarewa saboda ne kawai saboda ya ajje kare saboda haka ne ma don haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsananta akan idan mutum ya bari hakare ya taba masa abinci ko ruwa to yace ya zubar da abincin ya zubar da ruwan kuma sai ya wanke kwanon sau bakwai don a tsananta mana don har ma mu ce kai ba ma buƙatar karen mu take shi saboda kamar ana nuna karhancin a aje kare din ne domin akwai illolin aje kare saboda akwai abin nan maganar cewar mala'iku ba sa shiga ɗakin da yake akwai kare ba sa shiga ɗakin in akwai kare a cikin sa mala'ikun rahma mala'ika jibril ya zo ya kwana da kwanaki baya shiga ɗakin Aisha saboda ne domin a ce akwai wani ɗauki kuyo a ƙarƙashin gidan nana Aisha na Hassan ibn Ali ibn Abi Talib yana wasa da shi sai ya bar shi a cikin ɗakin mala'ika jibril bai shiga ba to saboda haka ya zamanto cewar suka ce to don haka kare an nuna makruhi ne a zauna tare da shi saboda akwai ainihin sa najasa ne to amma wannan duk dalilan ba zai kore maganar Imam Malik ba san cewa kare yana da ƙarfi sai dai kuma din makruhi ne mutum ya ajiye shi in ma baya cikin waɗannan guda uku haramun ne to shi yasa ne ma har aka ce to mutum ya aje kare kuma fa a cikin gida domin gadi tunda baya cikin ajewa cikin gida an ce mai gadin gona da mai gadin awaki a wajen kiwo da na farauta ba a ce na gadin gida ba saboda haka riwaya biyu ce daga wajen Imam Malik shi ne cewa ba za a aje kare ya yi gadin gida ba to amma daga cikin almajiran Imam Malik suhnun yace ai da Imam Malik ya ga abin da barayi suka yi a wannan zamanin da ƴan a zamanin mu a can zamanin Suhulun take nan yace da Imam Malik ya ga abin da suka yi ai da sai yace ko da musa ce ma ya halatta ajjita ba kare ba saboda malamai daga baya malaman mazhabar Imam Malik suka ce ya halatta ajja kare domin kiyasi akan karan da yake gadin awaki da karan da yake gadin kayan noma domin kowanne daga cikin su dukiya ne to kamar yanda to gida ma ku dukiya ne ba ma dukiya ba rai akwai rai wanda kare din zai amfani domin ya da amfani da shi domin a tsara rai a tsara dukiya to kuma yanda aka halatta a tsara dukiya a can babin nan ma ya halatta ai sai malaman sauran malaman mazhabar Imam Malik suka saba ma asalin sa domin shi Imam Malik asalin sa shine cewa idan aka yi rukhsa to na rukhsar kawai ita ta tsaya ba a kiyasi akan rukhsa rubutar abubuwa guda uku ne to ba za ka yi kiyasi a kanta ba wani abu wanda ya kama da wannan kace ita ma ka bata wannan hukuncin a wajen Imam Malik ba a haka to amma a nan wajen sauran malaman mazhaban su sai suka saba da shi saboda shiddatul haja matsananciyar bukata sai ta sa malamai muta akiru suka rinka fatawa da yin haka wani nan wannan mai yara ya kawo sabanin a cikin sharhin sa na tufa wajen babin halakin halaccin cin tumulin kare ya bayanin har maganganun Suhulun da sauran malaman mazhabar Imam Malik akan cewa alhajja ita ce ta sanya ake haka na'am
wa haddathani an Malik an Yahya bin Sa'id an Muhammad bin Ibrahim bin Harith al-Taymi an Yahya bin Abd al-Rahman bin Atif an Umar bin al-Khattab kharaja fi rakbin فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع فقال ابن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا
ولن أثر ميلك سيدنا عمر بن الخطاب كما عندما كتشيدا مع إمام مالك madhabar sa ya gina ta akan fatwoyin sayyidina Umar to kaga bayan ya kawo hadisi marfu'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya karfafa shi da fahimta ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fahimta sayyidina Umar domin aikin sahabbai shine mafi kyawun fassara ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda alqur'ani fassara sa shine alhadis to hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an kai neman fassara sa shine kaga fahimtar sahabbai ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Malik ya rawaito wannan hadisin daga Yahya ibn Sa'id al-Ansari malamin sa wanda yake shi ma mun karanta tarjumar sa daga Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith al-Taymi Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith al-Taymi wanda ya rawaito hadisin innamal a'malu binniyat daga Alqama daga Umar ibn al-Khattab shi ma yana daga cikin malaman Madina manyan ira daga cikin tabi'ai kuma fiqa ne wajen malaman hadisi an Yahya ibn Abdurrahman ibn Hatib daga Yahya ibn Abdurrahman ibn Hatib ابن ابي بلتعه حافظ ابن ابي بلتعه كاكنسا شيني daga cikin ahlul badr wanda ya rubuta takarda yake gawa kafiran maka sha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kawo musu hari wanda hatta ibn umar yace zai fara kansa domin ya zama munafiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace saboda ni baka san cewa Allah ya ce mai mutanen badr duk abinda za su aikata ba ya gafarta musu har abin nan dan bawan hafiz yazo yana cewa manzon Allah ya rasulullah wallahi hatib dan wutani yace ƙarya kake manzon Allah yace masa kazab ƙarya kake yace yaji yakin badar kuma yaji yayi bai'at hudaybiya saboda haka ba zai shiga wuta ba to wannan jikar sa ne yahya ibn abdurrahman ibn hatib anna umar ibn al-khattab kharaja fi rakbi umar ibn al-khattab amirul mu'minin ya fita a cikin wadansu jama'a mahaya fihim amr ibn al-as a cikin su akwai amr ibn al-as as-sahmi ɗaya daga cikin duhatul arab manya-manyan masu dabara Allah ya ba dahiya ne ana cewa idan da za a zo a kulle shi a cikin ɗaki ya rasa hanyar da zai bi sai hanya ɗaya kawai za a yi to shi zai iya tunanin hanya ɗari da zai iya fita daga cikin ɗakin ya iya gwani ne shi yasa lokacin da aka tashi za a yi sulhu tsakanin sayyidina Ali da Muawiya lokacin da aka rinka yi shi Amr ibn al-As yana tare da Muawiya ya musulunta lokacin Hudaybiya, a shekara lokacin Hudaybiya ya musulunta, yana tare da Muawiya. Aka tashi wa za a aika? Sayyidina Ali ibn Abbas yake ma Sayyidina Ali ka tura ni, domin wanda zai zo a janibin Muawiya Amr bin al-As, wanda ya shahara daga cikin duhatul Arab, wato masu kaifin hankali da iya kaidi da salin dabarar zaman jama'a da iya siyasa a cikin Larabawa, ya su sun hudu ne daban da Amr bin al-As da Muawiya bin Abi Sufyan da Ziyad ibn Abihi da kuma Mudirah bin Shu'bah, su su hudu ne duhatul Arab. Shi Muawiya an ce saboda wato hakuri, yana da hakuri da hangen nesa, bai wato ba shi da gaggawa wajen yin abu, saboda haka in ya tashi shiri zaka samu shirin sa muhkami ne. Shi kuma Mughirah bin Shu'bah saboda abinnan kaifin hankali, yana da kaifin hankali da abinnan ya ce ba a taba yaudararsa ba a rayuwa, sai wani saurayi, wani yaro bawa ita shi ne ya taba yaudararsa, amma shi ya fi karfin kai masa dabara a rayuwarsa, ita shi bai taba tuna wanda ya ce ya yi masa wayo ba, saboda in wayo ne karta sankar ne, yake sai wani yaro bawa shi ne ya masa wayo, wanda kullum ya ganshi ta yake jiyatsa kusan abin da ya masa. Yana neman aure, Mughirah bin Shu'bah ya ga wata yarinya kyakkyawa yana neman aurenta, shi kuma yaron yana son wannan yarinyar, sai ya je ya samu Mughirah ya gaya masa, yace ya ayyuhal amir inna halaka sulhulak, yace abinan komanda ai wannan bata dace da kai ba, yace saboda ni naga wani mutum yana sumbantarta, yace a to lallai ko wato ba azifa bace, ba mai kama kanta bace, sai ya rabu da ita. Sai ya ji an ce wannan yaron ya aure ta, sai ya kira shi ya ce masa, yanzu kai ka je ka aure ta bayan abinda ka gaya mun a kanta? Ya ce ai wallahi, yace ya ayyuhal amir, ban maka karya ba. Ya ce na ga ubanta yana sumbantar ta, ubanta ne yake sumbantar ta. To shi ne kullum idan Mughirah ya gan shi sai ya ci jiyatsa, ya ce wai gashi duk wayansa yau an yi masa wayo. Shi ne ai wato ɗabi'ar haka Allah ya yi, haqqun 'ala Allah an la yarkafi a shay'un min ad-dunya illa wada'ahu, duk wani abu wanda yake yin suna ya yi sama a wani abu na duniya, to Allah sai ya yi ƙasa da shi, sai ya kawo abin da zai nuna masa iyakarsa. Shi ma nan yana tsammanin ba wanda ya kai shi wayo, sai Allah ya kawo wani ɗan saurayi wanda ba akan kowa ba, ba kowan kowa ba, bawa ne ma, sai ya ɗauke abin da ya zo ya masa wayo. To shi Amr bin al-As shi ne ya kasance tare da Muawiya, to yana ya shahara a cewa yana daga cikin duhatul Arab. Sai Abdullahi ibn Abbas yace ma Sayyidina Ali, domin an ce a tura Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari mutum ne daga Yemen, saboda waɗanda suke cikin tare da sojojin Sayyidina Ali sai suka ce, dan me za a tura bu Quraishi, ai ba Quraishawa ne kawai suke tare da shi ba, akwai sauran wasu mutane, a zo a tura wani wanda yake shi ma ɗan wata jama'ar, a tura daga cikin waɗanda suke daga cikin abin nan al-Qahtaniyun, daga cikin sun ce daga cikin Ansar, saboda al-Ansar asalinsu Yamanawa ne, shi ne aka tura Abu Musa al-Ash'ari. Sai Abdullahi ibn Abbas yake ce masa, Abu Musa al-Ash'ari mutumin kirki ne, ka haɗa shi tare da Amr bin al-As, ka tura ni ni in je in samu Amr bin al-As. Ibn Abbas saurayi ɗan yaro ne ba, lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu shekara 15, Amr bin al-As ga babba ne, ɗan sama ya girma Abdullahi ibn Abbas, ɗansa Abdullahi ibn Amr bin al-As ya girma Abdullahi ibn Abbas. Amma Ibn Abbas saboda albarkacin addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kaifin hankali da yake da ita, yace wallahi ba zai kulla wani abu ba sai na kwanci, ba zai kwanta wani abu da na kulla ba sai na sake daura shi, wato ina kunsa baya da baya, duk abin duk makincin da yayi zan warware shi. To Amr bin al-As ya shahara da wannan, yana daga cikin yace da kafin ya musulunta ba wanda ya tsana a rayuwarsa irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace amma bayan ya musulunta ba wanda yake so a rayuwarsa irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. yace amma saboda kurjinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za a ce ya sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai iya sifanta shi ba saboda baya iya kura masa ido ya kalle shi sai dai idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kau da kai sai dan kalle shi yana so ya cika idonsa ya cika zuciyarsa da ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma saboda kurjinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake mata sai zaman to baya iyawa ka san idan soyayya ta soyayya sai kuma kurjini ya shigo saboda tsananin soyayyar sa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana jin kurjini yana ganin kurjini sa baya iya kallon ta shine ya bude Masar kuma ya zaman to gwamnatin Sayyidina Umar a Misra ya zaman to gwamnatin Sayyidina Umar a Misra har Sayyidina Umar ya rasu shine gwamna a Misra dan sa Abdullah ibn Amr ibn al-As ya musulunta kafin shi yana daga cikin manyan sahabbai shi Amr ibn al-As da yazo mutuwa yake cewa ya kasance a cikin hawa biyu a rayuwarsa hawan farko lokacin da yake cikin kafirci yake tsayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan yana cikin waɗanda aka tura daga cikin Qurayshawa su je su ce Najashi ya koro sahabbai da suke hijira zuwa wajen Najashi yana daga cikin jakadun Qurayshawa shine yake zuwa wajen shine yake wajen Musailima al-Kazzab Musailima ya ga masa aguntuwa sura sa da yake an yi masa wahayi Abdul Amr ibn al-Aziz wallahi kai ma ka san na san ƙarya kake ya ga masa yake to a da yana cikin kafirci yace inda ya mutu ya tabbatar shi dan wuta ne yace sannan mataki na uku yace hawa uku ne yace rayuwarsa mataki uku yayi mataki na farko ya san tabbas ga ya mutu yana cikin wuta mataki na biyu lokacin da yazo yayi imani suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna fita jihadi yace ya san da an kashe shi yayi shahada a wannan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya ko wata wata yana cikin aljanna to amma bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun zo mishi da cikin abubuwa wato shine abubuwa da suka zo musu na cikin tunu tsakanin sahabbai na yaƙe yaƙe da ake tsakanin sahabbai tsakanin Sayyidina Ali da Muawiya da kuma daukar da kuma zamantowar su sun karbi sha'anin mulki saboda yake ina jin tsoro me zai same ni in na sadu da Allah amma ina kaunar hijira ta da ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jihadi na da ne tare da shi zai zamanto min abinan wato zai zamanto abin ceto gare ni a wajen Allah madaukakin sarki sannan yace idan na mutu ku rufe ni sannan ku tsaya a kaina ku yi addu'a gare ni gurgurdan yanda za a yanka raƙumi a raba naman sa wato ku dade iya dadewar da za a iya yanka raƙumi a raba naman sa wato saboda lokacin lokaci ne mafi tsanani ga wanda ya shiga kabari dan lokacin ne za a yi masa tambaya shi yasa an rufe mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa istaghfiru li akhikum wa sallallahu lahu thabata fa innahu al'ana yus'al ku nema ma dan uwan ku gafara ku roki Allah ya bashi tabbatar imani domin yanzu ne ake masa tambayar kabari to shi ma Amr ibn al-As yazo mutuwa yayin wannan wasiyar yace a tsaya akan kabarin sa gurgurdan yanda za a yanka raƙumi a raba naman sa ane masa addu'a Allah madaukakin sarki ya gafarta masa to Amr ibn al-As kenan shine yazo yana cikin jama'ar Sayyidina Umar hatta waradu haudan sai suka zo wani tafki fa qala Amr ibn al-As sai Amr ibn al-As yace ma sahibul haud yace ma mai tafkin ya sahibul haud ya kai mai wannan tafki hal taridu haudaka tibaa namun daji suna zuwa su sha ruwa daga cikin wannan tafkin naka fa qala Umar ibn al-Khattab Sayyidina Umar nan da nan sai dumbur ya fada yace ya sahibul haud ya kai ne wannan tafkin la tukhbiruna karka gaya mana ba ruwan mu da wannan fa inna naridu ala tibai wa taridu alaina domin muna zuwa wajen da dabbobi suka sha ruwa mai amfani da ruwan su ma kuma su zo wajen da muka sha ruwa muka yi alwala su amfani da wannan ruwan wato muna shiga muna amfani da tafki daya da mu da su baki daya in kuma sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mun kasance muna yin kaza in ya daukaka shi zuwa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani sabani kan cewa wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ba yadda za a yi sahabbai su wani abu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam face manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani ko ya sani mubasharatan ya gani ko kuma Allah ya sanar da shi da wahayi wanda inda ba daidai bane sai wahayi ya sauka ya hana su yi wannan abu kaga kamar ra'ayi alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaykum da lokacin in mutum yayi bacci daga dare in ya farka a daren azumi ba zai kusanci matarsa ba ba zai ci abinci Allah ya san haka kaga sai Allah ya saukar da alqur'ani ya nuna kan cewa su daina haka sai ya saukar da qur'ani ake musu ruksa aka halatta musu amma da a farkon azumi idan mutum yayi azumi yayi wasa bai ci abinci ba bai kare azuminsa ba har ya kwanta yayi bacci to ko ya tashi ba zai ci abinci ba ya soma azumi kenan zai ci abinci matsawar bai bacci ba to abin ya tsanani har sai ya zama tokan cewa sun je sayyidina Umar wata ran yaje ya samu matar ya kwanta ya bacci ya farka bukata ta taso masa yaje ya abin ya afka ma matarsa sannan yaje ce manzo Allah ya ce ya rasulullah ga abin da ya faru gani to sai Allah ya saukar da alqur'ani to duk abin da sahabbai suke in sun dangana shi zuwa ga zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dole ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai sani da alqur'ani ko kuma su da kansu din su je su faɗa to amma idan suka ce mun kasance muna yin kaza ba su ɗaukaka abin ya zuwa ga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to wannan ba a dangana shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba marfu'i bane mawquf ne ya wato aiki ne na sahabbai wanda yake aikin sahabbai da maganganun sahabbai wannan waɗansu malamai suna ganin su hujja waɗansu malamai suna ganin su babu hujja sai a maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaɗai a wannan sai ya nuna cewa kenan ruwa idan najasa bata bayyana a cikinsa ba to dahir ne yana da tsarki za a iya amfani da shi kuma kan cewa dabbobi ko didda ko namun daji ne ba najasa bane babu najasa tare da su sannan kuma tambayar abinda ba a bukatarsa ba a da bukata gare shi wajibi ne a inkarin kaga shi ta sayyidina Umar ya inkarin tambayar Abdullahi Amr ibn al-As yayi tambaya wanda yake ta babu bukatarsa dan ne zai je ya tambayi cewa a namun daji suna zuwa ciyarwa wannan tabbas babu bukata domin ko suna zuwa ciyarwa in dai babu najasa a jiki za a iya amfani da shi saboda haka babu bukatar addu'a za ta zama tana daga cikin tabannu'i tana daga cikin abin nan tambayar kwakwa wanda ba a so ai in kuma mutum ya ji kamata ya yi ai inkari musamman in aka zo a majalisin ilimi haka ya kamata ɗaliban ilimi su kasance wanda zai yi tambaya wanda ba ta dace ba kamata ya yi masa inkari malami ko sauran ɗalibai su yi masa inkari saboda ga shi yau sayyidina Umar ya yi ma Amr ibn al-As inkari domin ba shi yake masa kakka wannan tambayar ba amma sai ya ce ma wanda aka yi tambayar kakka ba da amsa kakka faɗa domin ya yi inkari a kan wannan tambaya wanda yake babu buƙata gare ta na ba shi da amfani hujja a cikin wannan hadisi kan cewar kaga ya karfafa fahimtar ya karfafa cewar hadisin da ya zo na mage a hadisin kabsha hadisin Abu Qatada na cewa mage in ta sha ruwa ba ta bata ruwa to ba mage kadai ba har da sauran namun daji dan sun zo sun sha daga cikin ruwa kamar ruwa na tafki saboda girmansa in ma bakinsu da gini dumu-dumu a jiki idan sun tsoma bakin nasu saboda rewan tafkin wannan jinin zai zagon a namun daji suna zuwa ciyarwar wannan tafkin babu bukata domin ko suna zuwa ciyarwar in dai babu najasa a jiki za a iya amfani da shi saboda haka babu bukatar addu'a za ta zama tana daga cikin tabannu'i tana daga cikin abin nan tambayar kwakwa wanda ba a so ai in kuma mutum ya ji kamata ya yi ai inkari musamman in aka zo a majalisin ilimi haka ya kamata ɗaliban ilimi su kasance wanda zai yi tambaya wanda ba ta dace ba kamata ya yi masa inkari malami ko sauran ɗalibai su yi masa inkari saboda ga shi nan sayyidina Umar ya yi ma Amr ibn al-As inkari domin ba shi ya ce masa kakka wannan tambayar ba amma sai ya ce ma wanda aka yi tambayar kakka ba da amsa kakka faɗa domin ya yi inkari a kan wannan tambaya wanda yake babu buƙata gare ta na ba shi da amfani hujja a cikin wannan hadisin kan cewar kaga ya karfafa fahimtar ya karfafa cewar hadisin da ya zo na mage a hadisin kabsha hadisin Abu Qatada na cewa mage in ta sha ruwa ba ta bata ruwa to ba mage kadai ba har da sauran namun daji dan sun zo sun sha daga cikin ruwa kamar ruwa na tafki, saboda girman sa, umma bakin su da ya da gini dumudumu a jiki, idan sun tsoma bakin nasu saboda rayuwar tafkin, wannan jinin zai zagonye a cikin ruwan, saboda haka ba zai tasiri a kansa ba. Wa'annan abuwa din muliyanci sai dai abu zamu ta jin su kamar labaru ne, saboda mu Allah ya wadata mu da ruwa yanzu, saboda haka hukuncen ruwa bai dame mu ba. Amma abin nan jafan fikihu sun yawaita da wa'annan hukunce, saboda ruwan ba samuwa yake ba da har yan shekaru kadan da suka wuce, ruwan ba ita ce bane a da, saboda haka dole ne a san menene hukuncin Allah dangane da irin wannan ruwa din. Amma mu ko yanzu abin nan zuwa za ka yi kawai ka bude famfo sai ruwa ya zubo, in akwai ruwan famfon ke nan a unguwar ku. Na'am.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضؤون جميعا.
Wannan hadith din Imam Malik ya rawaito daga malamin sa Nafi maulan Abdullah ibn Umar, daga Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, kana yaqul, ya kasance yana cewa in kana ar-rijalu wan-nisa, in wannan in mukhaffafa min as-thaqila ce wanda ake kaddara sunanta damirus sha'an, ar-rijalu wan-nisa, maza da mata sun kasance fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, la yatawaddauna jami'a, suna alwala tare. Wannan malamai suna da waqfa a nan wajen, kace suna alwala tare maza da mata duk tare, zaka ce la'alla yana nufin wato miji da mata, wato maza da miji da mata sun kasance sai alwala tare, kamar yadda aka ruwaito Aisha radiyallahu anha tana yi wanka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma kamar yadda riwaya wadansu riwayoyi na wannan hadisin suka nuna, kamar yadda zo a cikin Bukhari, a cikin tabki ne, a cikin haud ne babba, maza da mata za su zo na tabbai, to aka ce amma wannan kafin hijabi ne, kafin a saukar da ayar mata su tsara kansu, tunda in dai za a zo a yi alwala tare dole za su bayyana abinda aka umarce su da wajibi su suturce shi, za su bayyana dantsansu, za su bayyana kafarsu, wanda yake wajibi ne su, Allah ya ce wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, kada su bayyana adansu sai abin da ya bayyana, kuma an fassara abin da ya bayyana din nan alwajhu wal kaffan, fuska da tafi hannu guda biyu, amma duk sauran bai halatta mace ta bayyana ma wani ba, in ba waɗanda aka ambata a cikin aya ba, illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna aw abna'ihinna aw abna'i bu'ulatihinna zuwa ƙarshen ayar, to su kuma nan duk ba sa ciki. Don saboda haka sai malamai suka ce wannan ya nuna ai a zamanin manzon, wato kafin a saukar da hijabi ne, amma bayan an saukar da hijabi sai a dauke shi akan cewar kenan kamar maza da mata, wato namiji yana iya yi tare da matar sai yana iya yin alwala, amma a farkon musulunci haka suke. Abu na biyu shine kafa hujja da aka yi da wannan hadisin, cewar hadisin da aka rawaito na Hakam ibn Amr ibn Zifari, cewa idan mace tayi amfani da ruwa to kada mutum ya zo ya amfani da sauran ruwan wajen yin alwala ko wajen yin wankan janaba, haka zalika idan namiji ya amfani da ruwa wajen alwala ko wankan janaba kada mace ta zo ta yi amfani da wannan ruwan, sai dai su yi tare, wal yaghtarifa jami'a, sai aka ce to ai yaghtiraf jami'an din, inda za su kamfaci ruwan tare, kowa yana alwala da sauran ɗayan ne, tunda inda za a zo su yi wanka tare, lokacin da shi namiji ya sa hannunsa ya ɗiba ya wanke kansa, to wannan ruwan da ke ciki wanda ita matan za ta sa hannunta sauransa ne, tunda ya riga ya fara alwala, ya fara abinda ya yi amfani da wani daga cikin ruwan wajen wankan janaba, duk da bai gama wankan gabaki ɗaya ba, amma abin da ya bari da ya wanke juz'i saura ne na wankan tsahara da yake yi, to haka zalika ita ma in ta ɗebo ta kurara a jikinta, yayin da ta gama kurarawa ta ɗauke hannunta, idan namijin ya zo ya sanya hannunsa ya kamfata shi ma ya yi amfani da sauran ruwanta. Saboda haka wannan sai suka ce wannan hadithin na Abdullahi ibn Umar ya nuna cewa kenan babu laifi dan mutum namiji ya yi amfani da sauran ruwan alwalar mace ko ruwan wankanta, haka zalika ma mace babu laifi ta yi amfani da sauran ruwan namiji ko sauran ruwan mace. To sai suka dauki hadithin Hakam ibn Amr ne al-Zifari akan cewa ya zo ne ta janibin nuna abin da yake shine mafi falala mafi aula. Idan mutum in dai za yafi ka je kai alwaladar kai alwala ko kai wanka da ruwa sabo, in dai ba za kai alwala tare da matar ba, kai amfani da ruwa sabo bisa kai amfani da sauran wankanta, ko ita kai amfani da sauran wankanta wa abin wankanka. Amma idan kai ya halatta amma tare da karhanci, ya halatta amma tare da karhanci, ta haka malamai suka hada tsakanin hadisan guda biyu wanda yake shine abin da yake jumhurin malamai suka tafi, banda Imam Ahmad. Shi Imam Ahmad ya tafi yana nan akan cewar mace in dai kai wanka da ruwa to namiji ba zai alwala da shi ba, ba zai wanka da shi ba, sai dai kawai a halin alwala ne kawai ya rusa. Shi dai yana daga cikin hujjan jumhur. Amma wannan hadisin na Maimuna akwai magana akan sa, waɗansu malaman hadisi din ba su inganta shi ba, duk da yake yana cikin Sahih Muslim. Dan haka al-asl a wajen ruwa shine yana da tsarki, dan haka Allah madaukakin sarki ya halicce shi. Dan haka sai abinda musulmi suka hado akan cewa najasa ne, to shine za a dauka akan cewa najasa ne. Mumini kuwa ba najasa bane, dan haka idan ya sanya hannunsa a cikin ruwa ba zai bata ruwan ba ya mai da shi najasa. Mace da namiji duk ɗaya ne a nan wajen, dan haka bai kamata a tsananta ba, musamman ga wannan hadisin na Abdullahi ibn Umar. Shi yasa da aka tambayi Abdullahi ibn Abbas akan alwala da sauran ruwan alwalan mace, yace hunna anṣafu bananan wa aṭyabu rīḥa, sun fi taushin jiki kuma sun fi ƙanshin jiki. Mata sun fi kula da tsaftar jikinsu bisa maza. Saboda ka in dan kyama ne ko in dan kuna ganin, in dan ana ganin cewa mace in kai amfani da ruwa za ta bata ruwan daukar ta tana da ƙarfi, ko wankan haila da dai wato najasa tana da ƙarfi, rashin tsarkin haila yana da ƙarfi, yana da ƙarfi. Ibn Abbas yace hunna al-safu abananan, abin nan hannunsu ya fi sauki saboda ka sun fi tsantseni wajen ɗiban ruwan. Duka ka san namiji garam 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 yake komai cikin gaggawa, su kuwa komai a sannu a sannu. Wa atyabu riha, sun fi ƙanshin jiki, sun fi tsafta, sun fi maza tsafta. Mata sun fi maza tsafta, wannan sananne ne. Wannan jawabi ne na Ibn Abbas akan cewa shi a wajensa a kowane hali ya halatta a yi amfani da ragowar ruwan mace, wanda yake kuma wannan shine maganar Zaid bin Thabit da jumhurus sahabatu wa tabi'in. Illa Abdullahi bin Umar ya ce in tana da janaba ko haila, shi yana ganin makruhi ne a amfani da sauran ruwan da kai amfani da shi. Hada wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad, wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Idan kare a bisa abinda muka rinjayar wanda yake shine kaulin Imam Malik ba najasa bane, dan haka dan kare ya zo ya kwanta a shimfidar sallar mutum ba sai ya wanke shimfidar ba, ko a bisa kauli da najasarsa da cewa najasa ne, in ba su ma wajen malaman da suka ce najasa ne, yawunsa ko gumunsa shine yake zai zama tona najasa. To shine idan ya zo ya kwanta yawunsa ya kwarara a kan shimfidar, ko gumunsa ya kwarara ka ji danshin gumunsa a kan shimfidar, shine za ka wanke. Amma idan ba wannan ba ne, ko dai ya zo ya shafa jikinka, wannan babu wani abu. Wannan ma hatta waɗanda suka ce najasa ɗin ne, amma a bisa ƙaulin ma kone Imam Malik na cewa ba najasa ba ne, ko yawun nasa ne ko gulunsa ne, ba zai zama tona najasa ba. Na'am. Dan saboda sami inuwa. A wannan sun yi makansu, wanda ya jinkiri bai shiga sahun farko ba saboda wani dalili, yana gudun rana ko matsuwa ko makamancin wannan ya kowace makansa farala ne yawa dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutane sun san faralar da ke cikin sahun farko sannan aka ce ba za su zo wajen sahun farko din ba sai sun yi qur'a da sai sun yi qur'a dan saboda kwaɗayin a samu wannan falalar shi yasa ne abin nan a sahabbai suke kwaɗayin zuwa su sallah a sahun farko saboda abin da ke ciki na falalarsa amma mutum ya zauna a ƙarshe sai an zo an za a tada sallah sannan ya zo ko ina ya samu ne sallah baya kwaɗayin ya zo sahun farko gashi ya zo kuma masallaci a lokacin da ya dace din to wannan rashin sanin falalar ne zai sa shi ya haka kuma in ma in ya sani kuma yake aka to yana sake ne da falala. Shi ne ai kafin nan Imam Malik ya yi maganar wanda ya manta farilla wanda ya manta farilla yake dole sai ya yi sannan ya take sallarsa amma wanda ya manta sunna to abin nan ba zai sake alwalar ba sai ya yi wannan sunnar saboda sallar da zai yi nan gaba da wannan alwalar shi ne bayan da yake mun karanta shi a cikin ƙarshen abin nan a babul wudu kacewa tartibi idan mutum alal misali ya wanke hannunsa bai wanke fuska ba sai da ya gama alwala to ya dawo ya wanke fuska sannan ya wanke hannunsa da abin da ya bayar to amma idan ya zamanto ya yi sallah bayan bai wanke fuskar ba to ya yi sallah babu alwala nan wajen dole sai ya rama sallarsa har abada sai ya dawo ya sake yin wannan alwalar sannan ya rama sallarsa har abada. Ya sai ne? To ga kana da fatawar suhunun. Suhunun ya ce, amma kana da buƙatar ba. Kana da fatawar suhunun. Suhunun ya ce za a iya yi mutum zai iya sanya kare ne masa gadin gida. Karen nan kuma ko police dog ne ko wani ne. Shi police dog ba shi ne wanda aka yi aure tsakanin kare da siyaki ba? Shi ne ake aiko tsakanin kare da vehicle, kyarfe ci. Na'am. Masu jin naman? Amma gafiya inda tana da fiƙa bai halatta a ci ba tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana cin kulli dinabin min as-siba dukkan wani abu wanda yake da fiƙa daga cikin dabbobi saboda haka gafiya in tana da fiƙa tana bai halatta a ci ba. Shi ko cin kifi da madara ba hadisi bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai hana a ci a hada kifi da madara a ci ba wannan magana ce ta malaman ibnu na mutanen Greek suke yi la ta'kulu samaka wa tashrabu al-laban kada ka hada su tare shine malaman nahwu suke amfani da shi don su kawo wata ka'ida ta wawul ma'iyya amma ba wai dan hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba aslan da inganta babu isnadi da aka taba ruwaito wannan hadisin da aka taba ruwaitowa da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana ce ta malaman tsibbin Greek. Na'am. Akwai ka'ida a cewar wahaitu dal'ul harbi yalhaqul walad fi kulli ma min an-nikahi qad fatat duk lokacin da in aka samu ana cewa da ana tabbatar da shi ga mahaifansa koda a cikin aure ne wanda bai baci ba a wanda yake batacce idan za a iya kawar da haddi a kansa, amma wanda ya je ya yi zina da haddi ya hau kansa kuma aka samu ɗa a cikin wannan zinan, to ɗan ba za a riskantar da shi da mahaifinsa ba, wannan ba ɗa bane a ɗan halal, ɗa ne wanda yake shege ba zai yi gado ba, ba zai gaji uban ba, uwar kawai zai gada, amma ba zai gaji ubansa ba kuma ba zai gaji ƴan uwansa ba, ƴan uwansa ba za su gaje shi ba. Ko mutane su ji tsoron Allah, mutum yana neman mace, al'adar da muke ɗauka na kaɗaituwa tare da mutum ya rinka kaɗaita da matar da yake nema, yana kaɗaita da ita suna hira, wannan yana da haɗari, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana la yakhluwanna ar-rajulu ma imra'atin lam tahilla lahu, kada wani ya kaɗaita da macen da bata halatta gare shi ba, kuma yace duk macen da tayi imani da Allah da ranar lahira kada ta kaɗaita da wani namiji illa tare da muharrami tare da su, hakanan ya hana ta tayi tafiya ba tare da muharraminta ba. Amma sai kaga mutum da yana neman mace ya je ya hira da ita har ma ya dauke ta tafiya tare, wannan kuma komai zai iya faruwa, domin idan mutum ya kaɗaita da mace to na uku su shine shaydan, to irin waɗannan abubuwan su suke faruwa. Yanzu gashi ya ne yana neman ta da niyyar zai aure ta ne, gashi nan har sun zo sun gashi har sun yi auren, amma kafin su yi auren kuma tana da ciki, abinda zai yi ma kansa haƙuri ya zo ya samu ta hanyar halal, ya zo masa ta hanyar halal, kuma me ye laifin shi wannan yaron, me ye laifinsa da zai je ya mai da shi a wanda yake ba halattacce ba, ya mai da shi wanda yake ba shi da uba, don bai halatta a dangana shi zuwa ga ubansa ba, bai halatta a kira shi wane ɗan wane ba, haramun ne. To bisa ne, saboda haka mutane su ji tsoron Allah, duk abinda Allah ya hana a cikin shari'a saboda hikima ne, akwai amfani wanda yake farkon amfani yana komawa ya zuwa gare mu ne, saboda haka a ji tsoron Allah, wannan yana da mummunan haɗari kwarai da gaske. Wannan dai kuma iyaye, kuma lallai iyaye su sa ido akan ƴaƴansu, iyaye su sa ido akan ƴaƴansu mata, dan macen ita za a cuta, dan haka dukkan iyaye masu ƴaƴa mata su sa ido, kar su taimaka ma ƴaƴansu da mai nemanta akan tsoron Allah, akan yadda za su bi shari'a, kar su taimaka musu akan yadda za su saba ma Allah, je su ɓata rayuwarsu, su ɓata mustaqbalinsu, su ɓata addininsu, iyaye lallai su sa ido akan wannan. Na'am. Ya halatta nikahu tafwid, ya halatta ai sadaki, amma dai abinda bai halatta ba shine a ce an yi auren babu sadaki, an yafe maka karkadiya, wannan bai halatta ba. Malam sai ka mutu tambaya ta karshe. Bana ji malam ina. Abinan kashe tsaka ya zo a cikin sunna, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fa'itar kan a kashe tsaka, wannan baya daga cikin abinan, ita an yi istifna'i akan azaba, amma ai kaga ba cewa aka yi ai mata azaba din ba, a kashe ta kawai, amma kaga tana cin abinci, sabanin a ce ba a ce ka je ka kama tsaka ka zo ka daure ta ka hana ta abin da za ta ci ba, ke te mata azaba, inda ka ganta ka kashe ta, kamar yadda aka halatta mana mu kashe dabbar da zamu ci, mu yanka rago da wuka, to waɗansu shine waɗansu suke ganin wai yanka, wai wannan yankan da ake yi azaba ne, saboda haka mafi sauki kawai a ɗauki bindiga a harbe ragon ko san aka nan da nan ya mutu, ba zai ji zafi ba, idan bullet ɗin ya je bai kai ya zuwa ga makasar tasa ba fa, ya zo ya daɗe a cikin zafi a cikin tsanani, saɓanin ko wannan in dai aka yankan aka yanke wannan jijiyar da take kai jini zuwa kwakwalwa, shikenan an raba kwakwalwa da sauran jiki, shikenan babu wani ba jin zafi din hatta ga ita dabba din hanya to din take tafi komai a binnin rahama to amma kuma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum yazo yanka dabba ya tike wukarsa ya sanya dabbar ta zamanto ta huta yayin da zai yanka ta kar ya zo ya samu wuka wanda yake da kusassa ya hana mutum yace zai yanka da kashi saboda me saboda zai azabtar da dabbar zai azabtar da kazar dan ka kana iya tikirawa kafin ta yanke ta riga ta gama mutuwa da zafi kai lokaci daya yace a yanke kaga wannan din rahamar addinin musulunci rahama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine aka aika shi cika rahama ga al'umma baki daya saboda haka duk irin wannan hanyoyin na rahama ya koya mana su saboda haka waɗansu kafiri ba za su zo su koya mana abin da ake kira rahama ba kafiri musamman na wannan zamani har ya san wani abu rahama mutumin da ya nuclear bomb mutumin da ya chemical weapon mutumin da zai zo a cikin mutumin da zai sanya bomb a Hiroshima da Nagasaki ta kashe mutanen ta kashe jikokin su mutane nawa ne suka zama tokan cewa ana haihuwar su daga baya in kaga mutum an haife shi da hannu a goshi saboda me saboda tasirin wannan bomb din saboda yaushe za su gaya ma al'umma yaushe za su gaya ma duniya rahamar mutane barnar da ake yi a bayan kasa suwa ne daga ba a cikin barnar jibi irin yanda jibi wato kayayyakin yaki kawai da suke kayayyakin yaki da suke kawai ya isa rashin rahama akan su sannan ballantana kuma dabbobi din da duk ba su ne suke kakashe dabbobi din ba domin tijara سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة حيلة رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.